Kim, et program VOA.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a 16 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Makeri da kanin labarai.
Majalisar Dokokin Najeriya ta bayar da umarnin janye kudirin doka da ta yi niyyar dakatar da abin da ta kira ayyukan zagon ƙasa a ƙasar. Janye kudirin ya biyo bayan suka da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan ƙasar ke ikirarin cewa zai baiwa gwamnati damar murƙushe 'yan adawa. Dan takarar jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya gudanar da taron manema labarai na biyu a cikin mako guda a jiya Alhamis, yayin da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi fitowa tare da shugaba Joe Biden a karon farko tun bayan da ya janye daga takara. A yayin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ke kokarin tunkarin bala'in ambaliyar ruwan sama a ƙasarsa, bakakin kalamai da ya yi a baya-bayan nan sun fallasa tsoronsa na tasirin da Koriya ta Kudu ke yi akan al'ummarsa, inji manazarta a birnin Seoul.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa ƙasar Ghana ta fara tunanin harba kumbo zuwa sararin Subahana, amma fa wasu 'yan ƙasa na cewa
harba tauraro cikin sararin samaniya abu ne mai kyau da za ta taimaka ma ƙasa, amma yanzu mutane na ta fama da abin da za su ci da wani abu haka.
Za kuma a ji cewa masu ruwa da tsaki na daɗa shiri yayin da zaɓen gwamnonin jihohin Edo da Ondo na Najeriya ke ƙara ƙaratowa. Kamar kowace safiyar ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa, inda yau shirin zai taɓo batun albashin 'yan majalisa da sauran batutuwa. Za kuma a ji nasihar Juma'a. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashi na farko. Majalisar Dokokin Najeriya ta bayar da umarnin janye kudirin doka da ta yi niyyar dakatar da abin da ta kira ayyukan zagon ƙasa a ƙasar. Janye kudirin ya biyo bayan suka da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan ƙasar ke ikirarin cewa zai baiwa gwamnati damar murƙushe 'yan adawa. Kakakin Majalisar Dokokin Najeriya kuma mai ɗaukar nauyin kudirin Tajuddin Abbas ya janye kudirin dokar a wata sanarwa a ranar Laraba. Abbas ya ce an ɗauki matakin ne saboda damuwar da jama'a suka nuna da kuma yin la'akari da yanayin da Najeriya ke ciki a halin yanzu. Idan an tabbatar da wannan ƙudurin ta zama doka, 'yan Najeriya na iya fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari ko wata babbar tara ga ɗan ƙasa da bai karanta takin ƙasa ba. Masu sukar matakin kamar su Damilare Akinola da rajin kare haƙƙin bil'adama a birnin Abuja sun ce wannan wani yunkuri ne da hukumomi ke yi na hana faɗan albarkacin baki.
The power of the people suppress their own, and that's why you see that the Totless Bill has been retrieved.
Karfin jama'a ya danne nasu, shi yasa kake ganin an janye kudirin da ba a yi zarfin tunani a kai ba. Ko kafin a fara gabatar da kudirin, an tauye haƙƙin yin tabakin 'yan Najeriya. Wannan wani yunkuri ne na ƙoƙarin haɗewa, don haka wannan yunkuri ne da bai zo da mamaki ba. Ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya gudanar da taron manema labarai na biyu a cikin mako guda a jiya Alhamis, yayin da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi fitowa tare da shugaba Joe Biden a karon farko tun bayan da ya janye daga takara. Da yake jawabi a filin wasan kwallon golf a jihar New Jersey, Trump ya baje kayan abinci a kusa da shi, abincin hatsi da gahawa da ɗanyen nama da madara, yana ikirari da tsadar kayan abinci. A ranar Laraba, ofishin ƙididdigar harkokin kwadago ya ba da rahoton cewa farashin abinci a gida ya ƙaru da kashi 1.1 a duk shekara, wanda ke nuna wata tara a jere ana samun ƙaruwan ƙasa da kashi 2. Koda yake hauhawan farashin kayayyakin yayi sauki, amma yawancin Amurkawa na ci gaba da nuna damuwa game da tsadar rayuwa, kamar yadda rahotannin kafofin watsa labaru suka nuna, tare da wasu masana tattalin arziki suke cewa masu amfani da kaya suna damuwa da tsadar farashi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ke kokarin tunkarin bala'in ambaliyar ruwan sama a ƙasarsa, bakakin kalamai da yayi a baya-bayan nan sun fallasa tsoronsa na tasirin da Koriya ta Kudu ke yi akan al'ummarsa, inji manazarta a birnin Seoul. Yayin wata ziyara da ya kai a inda aka samu ambaliyar a makon da ya gabata, Kim ya cicciki kafafen yaɗa labaran Koriya ta Kudu akan ambaliyar, yana mai ikirarin cewa kafafen sun bada labaran ƙarya akan adadin barna da kuma mutuwa da aka samu. Kim ya zargi kafafen yaɗa labaran Koriya ta Kudu da yaɗa labaran ƙanzon kurege, inda ya kira su da haɗin bakin maƙaryata masu kalaman saƙo daga ƙasa mai dauɗa. Kafafen labaran na Koriya ta Kudu sun ce an kiyasta mutane 1,500 ne suka mutu ko kuma suka ɓata bayan ambaliyar, suna nuni da bayanan wasu jami'an Koriya ta Kudu da ba a bayyana sunayensu ba.
An ji ba kaɗan, Baba Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu ƙasar Ghana, inda ake tunanin fara shirin harba kumbo zuwa sararin Subhana a daidai lokacin da gamayyar ƙungiyoyin cibiyoyin harkokin sama jannati ta duniya ke shirin taro a karo na farko a nahiyar Afirka. Daga Accra ga Hawwa'u Abdulkarim da rahoton.
Babban taron kungiyar taurarin sararin samaniya ta duniya yana matsayin dandamali mafi girma na duniya, inda masana ilimin taurari, masana kimiyya da masu bincike suke tattauna cigaban binciken sararin samaniya da haɓaka haɗin gwiwar duniya. Taron da zai tattara masana sama da 2,000 da ke ƙasashe 82, sannan zai haskaka matsayin Cape Town ta zama babban matattara ta hanyar tattaunawa ta kimiyya da kirkire-kirkire. Dr. Naomi Asabri Frimpong, wata masaniyar kimiyya daga cibiyar kimiyya da fasaha ta Ghana, ta bayyana cewa Ghana na shirin zuwa sararin samaniya. Duk da haka, za mu buƙaci zuba jari mai yawa a fannin fasahar sararin samaniya da fannin sadarwa ta injiniyar sararin samaniya da bincike, domin a halin da ake ciki yanzu, abubuwan more rayuwa ba zai ba mu damar zuwa sararin samaniya. Mafi yawancin jama'a a Ghana dai na ganin wannan batun kamar ba shi ne abin da ƙasa take bukata ba, duba ga matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwa da ake ciki.
Sunana Honorable Muhammad Mahfuz Bashir ne, wakilcin Gwemmo Electra Area, cewa Ghana da ta harba tauraro cikin sararin samaniya abu ne mai kyau da za ta taimaka ma ƙasa, amma yanzu mutane na ta fama da abin da za su ci da wani abu haka.
Ni ne Abubakar Abbas, sai muna ganin kaman yanzu ba mu yi ready kan wannan ba. Ghana wallahi muna jin jiki, domin akwai wasu na kwanciyar hospital yanzu haka, kasa suke kwanciya ba wurin kwanciya, ba bed, ba komai.
Sunana ne Fatimatu Ibrahim, ba kaman bai da kyau ba, yana da kyau amma this time around da muke cikin dai abinci ma ya zama muna magana.
Sunana Abdul Latif, mu ba mu understand sai wannan kudin da na da ja samu wannan kudin nan ai da shi wannan ba ga na.
Sunana Abdul Kudus Adam, kuma wani suna kallon kuma ba shi da importance, saboda muna da wani su masalolin da muke fuskanta cikin Ghana, amma kuma in ka duba shi ta wani bangare kaman dole ba shi ai wanga ya kare tukun da fara ngodo ya ga mutum fita daga A to B to C to D, it makes sense mu fara satellite yanzu.
Sunana Adamu Abdul Kawin, a matsayi na student bangan muhimmancin launch rocket a cikin garin Ghana ba, because sun yazo wurin technologies Ghana muna baya.
Shi kuwa Malam Abubakar Sadiq Ali, injiniyar hanyoyin sadarwa kuma mai koyar da fasahar watsa labarai daga tashar watsa labarai ta ƙasa, wato GBC, ya bayyana amfanin harba tauraron dan Adam.
Ai Ghana ba ta da satellite ɗinta, muna siye ne a wurin wasu. Biyan Ghana mun samu satellite mu, za mu iya mu yi amfani da shi kuma mu sayar ma wasu mutane. Zai bari matasa makaranta ta bangaren IT za su iya su koya abu da yawa a kai, aiki zai iya wa ma kowa, zai rage muna bashin sai wannan satellite, saboda Ghana muna kan terrestrial. An ma dun da dai da tsadar shi, amma amfanin shi ne yana da yawa, misali
Hawau Abdulkarim Yumfaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
a gaida Hawa'u. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Amurka ta yi maraba da sanarwar jiya Alhamis da Majalisar Mulkin Sudan ta bayar na bada damar yin amfani da iyakar Adre da Chad na tsawon watanni uku, yayin da ake ci gaba da kokarin ganin bangarorin sojin guda biyu masu rikici da juna a Sudan sun koma kan teburin tattaunawa. Buɗe kan iyakar Adre wani mataki ne da kungiyoyin agaji suka daɗe suna jira domin kai agajin jin kai a yankunan da ke fama da yunwa a yankin Darfur. Kasar da yaki ya daidaita na fuskantar ɗaya daga cikin mafi munin matsalar jin kai a duniya. Muna maraba da labarin kamar yadda ya shafi batun ƙetare iyaka da Chadi. Mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Vedant Patel yana shaidawa muryar Amurka yayin wani taron tattaunawa a jiya Alhamis. Muna ci gaba da yin kira ga rundunar sojin Sudan ta SAF da rundunar sa kai ta Sudan RSF don su sassauta hanyoyin bada agajin gaggawa ta kowace hanya da ake da su. Amurka ta gayyaci shugabannin bangarorin biyu masu gaba da juna zuwa birnin Geneva na kasar Switzerland domin tattaunawa da nufin cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da kuma kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafe watanni 16 ana gwabzawa a kasar. A ƙarshe, hukumar kula da yanayi ta ce girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 ta afku a wani wuri mai nisan kilomita 34 daga birnin Hualien da ke gabashin Taiwan a yau Juma'a, ba tare da samun rahoton ɓarnar da girgizar ƙasa ta biyu ta yi a cikin ƙasa da kwana guda. Girgizar ta kuma jijjiga gine-gine a babban birnin ƙasar Taipei. Hukumomi sun ce an takaita ayyukan zirga-zirgar jiragen ƙasa a cikin birnin. Hukumar ta ce girgizar ta yi zurfin kusan kilomita 10 ta ƙasa, kada ta biyo bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki kusan 6 wanda ta afkawa gaɓar tekun arewa maso gabashin Taiwan da yammacin jiya Alhamis. Jami'an sashen kula da yanayi sun yi gargaɗi cewa akwai yiwuwar fuskantar zaftarewar ƙasa a yankuna masu yawan tsaunuka bayan shafe kwanaki ana samun ruwan sama.
Zuwa gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda masu ruwa da tsaki ke faɗi tashin shirye-shiryen zaɓukan gwamnonin jihohin Edo da Ondo da za a yi ranar 21 ga watan Satumba. Lamido Abubakar gare ka.
Zaben kujerar gwamna da ke gab da karatowa a jihohin Edo da Ondo tashi-tashin hankula da ke wakana musamman a jihar Edo na ci gaba da haifar da damuwa matuka har ma ta kai ga shugaban hukumar zabe ta kasa Farfesa Muhammadu Yakubu ya yi wani taron gaugawa. Ya yi kira ga jami'an tsaro na ƙasa musamman na 'yan sanda da su kwanda shirin kota kwana tare kuma da ƙoƙarin murƙushe duk wani mataki na kassara zaben na kujerar gwamna a jihar ta Edo. Doko hukumar zaɓe ta ƙasa ta shirya ba gudanar da wannan zaɓen a jihar ta Edo. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa.
Hukumar zaɓe shirye take domin gudanar da wannan zaɓen kamar yadda ta shirya shi. Shugaban hukumar zaɓen ya yi taro na musamman da su wannan ƙungiya na gamayyan jami'an tsaron, ta inda ya nuna masu mahimmancin daɗa matsakaini wurin ganin an tabbatar da an samar da tsaron domin gudanar da zaɓen.
Abubuwa da ke faruwa a jihar ta Edo akwai fargaba matuƙa, musamman rikicin da ke faruwa tsakanin gwamnan jihar ta Edo Mr. Gideon Obaseki da mataimakinsa Mr. Philip Shaibu, wanda hakan ya sa shi mataimakin nasa barin jam'iyyar ta PDP zuwa jam'iyyar APC, wanda hakan ya sa gwamnan jihar ta Edo da 'yan majalisar jihar sige mataimakin nasa Mr. Philip Shaibu. Daga bisani kuma mataimakin nasa ya garzaya kotu, inda kotu ta ce a dawo da shi. Kan haka ne ya sa na tuntuɓi wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad.
Abinda gwamnoni ke samu abu ne da yake wuce ƙetaren hankali, kuma su gwamnoni suna ganin cewa duk wanda yake kai ji yake cewa kuɗin shi ne, har ma za ka ji in ka zo neman wani abu a hukumance za su dinga ce ma ai ba ni da kuɗi, ba ma gwamnati ba ta da kuɗi suke ce ba, a'a su ne ba su da kuɗi. To irin wannan shi yake sa kowa ya kasance yana neman wannan abu ko a mutu ko a rai, ba wai dan kishin kasa kamar yadda yake faruwa a wasu kasashe ba.
Da haka kuma na ji ta bakin 'yan jihar ta Edo da ke koka matukan fargaba musamman da taɓarɓarewar tsaro.
With what happened in Benin, honestly, we are not okay because of the massacre killings. For how long we...
Wannan tana cewa ne sunana Esther Izazi, ta ce jihar Edo ta ɗauki zafi matuka musamman dangane da taɓarɓarewar tsaro da abubuwan da ke faruwa a jihar ta Edo saboda zaben kujerar gwamna an kashe ɗimbin rayuka a birnin Benin na jihar ta Edo, kuma lalle kashe-kashe ba su ne mafita ba. Kawai mu bar ma babu wayi komai.
Let's just hope on God and pray.
Musa Il Idiwan shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Edo dangane da wannan lamarin, na tuntube shi ta wayar salula, amma ya ce da ni yana gudanar da wani babban taro. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Juna tsakanin gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi da kuma ɗan masarjan tarayyar Najeriya daga jihar da suka fara cece kuce.
Waye kawo yunwa? Waye kawo protest?
Talaucin da ake fama, wallahi ina tabbatar muku karkashin gwamnatin Bala Abdul Kadir ne.
Game da zare-zaren zargin zabgar dukiyar kasa a matsayin albashin da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya ce masa tarayyar Najeriya na yi kuwa lissafi ne ke nema ya rikirkice.
Kowan mu na bukatan gyara, amma a daina dauko tatsuniya ana kawowa. Yaya za a yi mu ne za mu shirya wa kanmu albashi?
To ai sai ku je ku samu wannan tsohon sanatan ya ba ku shin na menene da na meye da na meye. Mu dai ba daga ruwan mu yake ba ko baya cikin doka.
To ko akwai wani sabon sauyin saukewa kananan hukumomi kudaden su kai tsayen da koti yanzu ta ce shine tsarin da za a rinka yi a hukumance?
Wannan abun ba sabo bane, amma fa ana yin yar bayan gida. Sai ka karbi kudinka tunda ka san ba kai ka kawo kanka ba, ka zama chairman din da kanka zaka kinkimo kudinka da wani wanda ya maka.
Wadannan fa so mun taɓa ka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Ci kuma sanunmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke ta faman shan kwatance. Shiri na 182 cikin jerin shirin manuniyan da ke daddale dalla-dallan bayanai bayan mun tantance. Mai yiwuwa kuma tankaɗan tata da tantance tarzomar zanga-zanga a jihar Bauchi ce ta sa gwamna Abdulkadir Bala Muhammad na jihar Bauchi ya dage kan cewa shugaban ƙasa Tinubu ne ya sa Najeriya ta sukurkuce.
Muke mu kawo canji, shi kuma shugaban kasa Tinubu
sai dai kuma dan majalisar dajjan tare Nigeria daga Bauchi ta Kudu sanata Shehu Umar Buba ya maida martanin murde kalaman gwamnatin Bauchin a takaice.
Mai girma gwamnatin jihar Bauchi, mun ji sakonka. Kana gidanka muna gidanmu muna zaman lafiya. Amma fa ka sauka duk kowa ya sani mai girma shugaban kasa ba za'an ka bane a siyasa. Ni sanata da ke wakiltan Bauchi ta Kudu ni ne sa'an ka ni ne a jinka siyasa. Da kake cewa za ku kira shugaban kasa ya zo ya jagoranci zaben ku wallahi duk duniya ta sani. Talaucin da ake fama wallahi ina tabbatar muku karkashin gwamnatin Bala Abdul Kadir.
Zaren zargin luntun lungumar lundumeman albashin da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya ce ƴan majalisar Najeriya na yi kuwa sanata Ahmad Ali Wadada ne yake cewa a gaskiya dai bayanin tsohon shugaban yayi kama da zaurance.
Tsohon shugaban kasa Obasanjo dai ba karamin mutum bane a duniya, amma kada fa mu manta shekaru sun shiga, saboda haka wayansu maganganun ma sai dai aje su kawai. Babu dan majalisa ko sanata ko member House of Reps da ya sama kanshi albashi. Revenue Mobilization and Fiscal Commission su suke da haƙƙin shirya albashin duk wanda ke da wani abu to do with gwamnati. To ban san yanda za a ce shugaban kasa tsohon shugaban kasa Obasanjo ya ce mun samu kanmu kudade ba. Magana ne na tsarin package. Duk wannan allowances idan suka hadu su ne suke ba da total package dan majalisar dattawa. Babanmu Obasanjo dan ni babana ne. Idan da abinda ɗan majalisa suke kenan shi ya shugabanci Najeriya karkashin demokradiya ai. Me yayi akan haka din a lokacin da ake yi? Ba samu ga shugabancinsa dan dauko kudi ya raba wa ɗan majalisa don bukatarsa ya biya ba? Kowanmu na bukatan gyara, amma a daina dauko tatsuniya ana kawowa. Yaya za a yi mu ne za mu shirya wa kanmu albashi? Wanda ya fi kowa yau a Najeriya shine shugaban kasar Najeriya, shi kansa Ashewaji Bola Ahmed Tinubu bai sama kansa albashi ba bare mu.
Shi kuwa shugaban hukumar da ke kula da tsaga albashin masu riƙar mukaman siyasa a Najeriya Malam Muhammad Bello Shehu albashin ƴan majalisar tarayyar Najeriya kawai ya fayyace.
Shi dai tsohon shugaban kasa ne ba zan yi jayayya da shi ba, amma abinda zan ce mu dai abinda muka sani a doka kaman sanata salarin shi miliyan 1 ne da 63 da 860. Member na House of Representative kudin shi ne kai haka ba. Shugaban kasa miliyan 1 ne da 350. Akwai kuma a cikin wannan duka abinda na gaya miki akwai allowances nasu na wato personal assistant nasu na abubuwan motar su na abubuwan kudin gida na abun nan da shine tattara ya zama wannan abun nan. Idan suna biyan kansu wani kuɗi daban, ina son in gaya ma duniya cewa wannan ba daga wurin mu yazo ba.
To kenan nawa ne ka'idar albashinsa a wata?
Albashinsa a wata bai fi 300 da ƴan kai a wata.
Na shugaban kasa?
Wannan shugaban kasa.
To na sanata fa?
Na sanata shi ma yana wurin 300 da ƴan kai. Idan kika hada da allowance ne kan kai miliyan 1 da ƴan kai.
To ina aka samu wannan kuɗaɗe da tsohon sanata kanshi ya fito dandalin duniya ya ce yana karɓan wajen miliyan 13 da ƴan kai a wata.
To ai sai ku je ku samu wannan tsohon sanatan ya baku shin na menene da na meye da na meye? Mu dai ba daga wurin mai kyau ko baya cikin doka.
Game da hukuncin kotun koli kan baiwa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye daga asusun tare Nigeria kuwa barista Muhammad Ibrahim Zaria ne yake cewa ai babu wani sabon abu cikin wannan zance.
Wannan abun ba sabo bane, amma fa ana yin yar bayan gida.
Kamar yaya?
Yawwa, in suka karbi kudinka tunda ka san ba kai ka kawo kanka ba, ka zama chairman din da kanka zaka kinkimo kudin ka dawo wanda ya maka.
Wane ke
gwamna? Saboda haka duk wannan abun yau da safi an baka da daddare za a zo a karba. ba. Wannan wani kai kudi kai tsaye ko nan ce wallahi ba sabo, wasu jihohin ba sabo ne a wajen su.
Amma wannan hukuncin kuma da aka yi a kotun koli kowa yaji ana ganin yanzu zai sauya wani abu.
Yana jaddadawa ne.
Wasu na ganin indai ana so wannan abu ya tasiri sai an yi zaben kananan hukumomi daga gwamnatin tarayya.
Eh a wannan mun yana cikin lokacin da aka ce an yi wannan hukunci muka ce an kashe maciji ne ba a cire kai ba. Abin da ya kamata ai kuma shine a kirkiro wata hukuma wanda kuma ba karkashin gwamnatocin jihohi suke ba. Su rinka aiwatar da zaben kananan hukumomi shine ba za ka ga cewa an yi amma zaben sakin asabarin mage ba. Ba ma jam'iyyar da za ka ce ba ta da laifi akan wannan. Duk jam'iyyar da take mulki a jiha ita ke cinye zaben.
Amma ana ganin ko ta hakan sai an saka kuɗi misali ana magana za a ce kuɗin siyan form kuɗin waye za ka cewa wani gwamna zai tsaya ya bibbiya musu da shon su wanda karshe da yin an yi dole shi ma dai.
Amma ai shine ai idan an zo zabe kuma jama'a ne za su yanke hukunci ba za a zo a ce ne kawai an rubuta su ba. Ai zaben yawanci gaskiya ba zan boye maka ba rubutawa suke.
Muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu ba ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kuma gashi babu daman wani kauce-kauce domin kowa daga juma nan ma saura kwanaki 1015 ne su yi sallamar cikin kujerin da suke ganin sun dafe sai dai kalilan daga cikin su da ka iya yin arzikin ganin sun yi tazarci kuma madadin dukkanin waɗannan kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi a tsaftace. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya an gabatar ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya.
A gaishe ka yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سنانا إبراهيم أبو بكر آدم الفلاتي دقا كنجر شمس الإسلام نسيها تيو نصيما ما لمي مسمن مكرن تأديني cewa su ja hankalin al'umma akan su ci gaba da roƙa makasar na zaman lafiya musamman ma yadda abubuwa suka zama sun hargitse masu garkuwa da mutane ne masu kashe-kashen jama'a da sauransu mu daina zargin junanmu mu dawo mu koma ga Allah subhanahu wata'ala kowa akwai rawar da zai taka wajen yi ma ƙasar nan addu'a kuma ba a san daga wani baki ne Allah tabaraka wata'ala zai karbi addu'a ba dama Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri Allah ya ce subhanahu wata'ala mamallakin ku Allah ya ce ku roke ni zan karbi addu'ar ku kuma ku kyale waɗanda suke girman kai daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu rashin roƙon Allah da rashin addu'a da rashin maida al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke kururuta waɗannan al'amura domin waɗannan mutane waɗanda suke yin ta'addanci ko masu garkuwa da mutane duka bayi ne na Allah Allah ne ya yi su saboda haka Allah ne ya yi maganin su saboda haka idan abin daga laifinmu ne Allah ne maganin abun Allah shi ya san yadda zai magance mana waɗannan matsaloli ga baki daya Allah ya ba mu ikon tsayawa da kuma ci gaba da addu'a da komawa gare shi komawa ta gaskiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takeice
Majalisar Dokokin Najeriya ta bayar da umarnin janye kujerin doka da ta yi niyyar dakatar da abin da ta kira ayyukan zagon ƙasa a ƙasar. Janye kujerin ya biyo bayan suka da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan ƙasar ke ikirarin cewa zai baiwa gwamnati damar murƙushe 'yan adawa. Kakakin Majalisar Dokokin Najeriya kuma mai ɗaukar nauyin kujerin Tajuddin Abbas ya janye kujerin dokar a wata sanarwa a ranar Laraba. Abbas ya ce an dauki matakin ne saboda damuwar da jama'a suka nuna da kuma yin la'akari da yanayin da Najeriya ke ciki a halin yanzu. Dan takarar jam'iyyar Republican a zaben shugaban kasar Amurka Donald Trump ya gudanar da taron manema labarai na biyu a cikin mako guda a jiya Alhamis yayin da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta yi fitowa tare da shugaba Joe Biden a karon farko tun bayan da ya janye daga takara.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawai, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.